الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da muke magana a daren Asabar ne, wanda ya daidai da daren 22 ga watan Rajab, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1426, wanda ya daidai da 26 ga watan August shekara ta 2005. Muna karatun littafin Ar-Risala ta Al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Allah madaukakin sarki ya gafarta miki. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna gaba ta kusa da ƙarshe, wadda ita ta ja dogon sharhin da muke dangane da mas'ala ta salafu da kuma mas'ala ta salafiyya, saboda al'amari ya kai wa mutane saboda son zuciya. Malamai har sukan ce wai su ba su ma taɓa jin wani abu wai salaf ko salafiyya ba. To da za ce kuma, to mai risala ba ya ce gaba ba, sai kuma lokacin ya rikice ya kasa ainihin wato yadda zai dole sai ya yi ikirafi da abin da yake musu ba don komai ba. Saboda gaskiya ta bayyana yadda babu yadda zai yi da ainihin wato iya musulunta. Amma wannan matsala ta haifar da abubuwa da yawa, wanda yake dole ne mu amfani da wannan dama a amsa tambayoyi waɗanda makiyaya da ayar suke yi, da kuma shubuhohi da makiyaya ainihin da ayar suke yi. Jimlar da mai risala yake cewa, kowa ya wattiba'u salafus salihi wa iqtisa'u atharihim wal istighfaru lahum, da kuma wajabci cewa wajibi ne, dole ne a bi mutanen farko, malaman farko, ɗan mazan jiya, mutanen kirki, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da mutan gidansu, da sahabbansu, da tabi'ai, da atba'u tabi'ina, wa iqtisa'u atharihim, da kuma bibiyar gurabinsu. Duk inda suka ɗaga ƙafa suka wuce, sai a rinƙa bin wannan a wajen addini da kuma ainihin fassara addini. Wani istighfaru lahum, da kuma ainihin roƙa musu gafara. Wannan jumla ce da take mai matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Don haka muke ganin lallai ne a tsaya a tattake wuri a kanta insha Allahu ta'ala. Sannan ai amfani da wannan damar a amsa shubuhohi da yawa da mutane ainihin suke gangare da su. Waɗanda kaɗan daga cikin shubuhohin nan mun kawo cewa, wajibi ne a bi ainihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai, musamman khulafa'ur rashiduna, a kuma bi tafarkinsu. Shi ne sai muka kawo hadisin Irbad ɗan Sariya. Wannan hadisi sahihi ne, ingancinsu tayi kar kamar rana. Ka karanta littafin An-Nasiha na Al-Shaykh Al-Allamati Muhaddith Al-Albani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mu. Saboda an samu wani wanda yake ɗan ɗariƙa ne don ya karanta wa ɗan Shi'a rai, sai ya tahrijin wannan hadisi a cikin wani juz'in littafi ƙarami haka, yake wai hadisin wai da'ifi ne. Ba don kai ba, saboda Shi'a suna jin zafin wannan hadisi, don menene za a ce a bi ainihin sunnar Annabi kuma a bi sunnar khulafa'ur rashidina. Amma kuma da yawancin ahlus sunna su kuma muqallida, waɗanda suka ɓace a cikin biyayyar mazhabi, su kuma sai suke kawo wannan hadisi sai su mahake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai su haure su ce ai gashi Annabi ya ce a bi sunnar shi, a bi sunnar khulafa'i. To wai wannan lazimi ke a bi duk abin da khulafa'i ɗin suka ce, ma'ana ko da wannan abu ya saɓa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai muka ce khulafa'i, abinda Annabi yake nufi da abihi shi ne, in suka yi ijtihadi suka kawo wata fatawa wadda al'umma suke da buƙatarta, to sai Annabi yake nuna fatawarsu ba irin fatawar sauran malamai ba ce. Fatawarsu in suka kawo fatawa ce wadda yake matsayinta ɗaya da sunna in ka bi ta. Amma wannan ba yana nufin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wani hukunci wani khalifa cikin khulafa'ur rashidina, Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, ya zo da nashi hukuncin da yake saɓanin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shi sai a ce ya yi wata fatawa ne, ya yi wani ijtihadi ne daidai da wannan zamani, amma baya mutun cewa wannan ya soke abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai. To idan aka samu irin wannan hali, in an buƙatu a ɗauki fatawar wannan sahabi, to in an ɗauka ba a ɗauki bid'a ba, sunna aka ɗauka. Idan ba a da buƙatar wannan fatawa ba za a ɗauke ta da, sai a doge akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina mutane. Wannan fatawar ta sahabi kuma a lokacin nan ta zama ba sunna ba ce, saboda ba za a bi ta ba, saboda dama ya yi fatawa ne saboda buƙatar da ta taso. Kuɗin da aka yayi gari babu wannan buƙata a yanzu, sai a tsaya ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane. Ta wannan lokaci wannan fatawar ta shi ba sunna ba ce, ijtihadi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi ne misalan da na kawo jiya guda uku. Kaɗan daga ciki nake sayyidina Usmanu a zamanin shi ne ya ainihin ƙara kiran sallah na juma'a daga guda ɗaya ya zama guda biyu. To wannan guda ɗaya da ya ƙara ba za a taɓa kiran shi bid'a ba, kamar yadda Khomeini cikin zafin rai da ɓacin rai da baƙar ƙiyayya ya ce wannan bid'a ce Usmanu ya ƙirƙiro. Saboda yanzu shi ba yana magana a kan maganar ko hukuncin da Usman ya kawo ba ne. Ƙiyayyar da yake Banu Umayya ce ta taso, don haka da ya tashi faɗin hukuncin da kakkausan harshe ya faɗi. Karanta littafin shi Tahrirul Wasila a cikin mujalladin farko. To mu ahli sunna ba mu cewa wannan kiran sallan da shi Usman ya ƙara ba mu cewa bid'a ce. Sai mu ce har a yau idan wani daga cikin masallatan ahli sunna suka buƙatu zuwa ga irin wannan ƙari, to za su iya ainihin kiran sallah a ƙasar rana, ranar juma'a. Wannan kiran sallah da za su yi ne a matsayin kiran sallan da ke faɗakar da mutane, ya tunatar, ya zaburar da mutane cewa yau juma'a. Don Usmanu ma ya ce lokacin da jama'a suka yi yawa, Madina ta ƙara faɗi, ɗan kasuwa suna shagaltuwa, shi ne yana da wani gidan bene a cikin tsakiyar kasuwar Madina. Sai ya sa in rana ta tashi sai a je a hau saman benen sai a kira sallah. Wannan kiran sallah ba kiran sallah juma'a ba ne, kiran sallah ne wanda ba aiki yake kiran shi kiran sallah wanka. Wanda ka wanka da ka tafi ka yi, kiran sallar faɗakarwa ne. To yanzu Usman ya samu kansa a halin wannan buƙatar ne. Ko a yanzu da muke da kayan sadarwa irin su amplifier da microphone da loudspeaker, ko muna da buƙatar waɗannan abubuwa, ba mu da ainihin buƙatar wannan kiran sallah. Domin dama manufar wannan kiran sallah ya faɗakar ya mamaye ko ina da ina. Yanzu in muka sa loudspeaker za ta isar da saƙon ko ina, don haka sai a tsaida kiran sallah ɗaya irin yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar. Wancan na Usman fa sai mu daina yin shi don ba mu da buƙatar shi. Amma ba za mu kira shi bid'a ba, sai mu kira shi ijtihadi ne na wani malami daga cikin malaman al'umma. Amma sai aka samu kai a wani hali wanda babu irin waɗannan kaya na yaɗa labarai ko kuma na isar da sauti ya mamaye wurare, wanda jama'ar da ke kuma sallah a wannan masallaci sun warwatsu sun yi nisa, to a wannan halin babu laifi za a iya yin wannan kiran sallah. Ba don sai ba, don a faɗakar da na nesa ɗin nan cewa yau fa juma'a, don haka kai mar maza ka kinka ka taho, kamar yadda ya faru da Usman. Don an ɗauka a haka to sai zama alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ta yi aiki a nan. Amma wannan baya nufin bayan an wadatu daga buƙatuwar abin da Usman ya kawo kuma a ci gaba da yin. Jama'a mun gane wannan da kyau, don haka ku gane wannan. Ku karanta littafin al'ajibatun nafi'a an as'ilati lajinati masjidil jami'a, za ku ga gamsasshen bayani a kan wannan. To ga kuma wani ƙarin tanbihi dangane da matsalar kiran sallah ranar juma'a, tunda munasaba ta kama. Kiran sallah a ranar juma'a ko ba a ranar juma'a ba, bid'a ce a yi shi a cikin masallaci. Don haka ya ku ahlus sunna, ku dole yin kiran sallah a cikin masallaci. Wannan wata bid'a ce da wani sarkin gargajiya ya ƙirƙiro ta shekaru 500 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sarkin gargajiya shi ne dai wannan da ya kirkiro bid'ar maulidi. Ku karanta littafin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ittiba'u Sirat al-Mustaqim mukhalafat ashab al-jahil. Har wa yau dangane da matsalar cewa tsawar kiran sallah a gaban liman ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba a cikin masallaci bid'a ce, ku karanta littafin al-Imam Shafi'i. Littafin al-Imam Shafi'i al-Ittisamu bis-Sunna, al-Ittisamu bis-Sunna na al-Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i mutumin kasar Andalus. Wannan sarki na gargajiya sace da ji da kai na sarauta ya sa sai ya ce kiran sallar a raba shi guda biyu, kiran sallar Usman a rinƙa haya kan manara ana yi, wannan dede da ake can a yi su can sama wanda ko kuma kuke fara da hoton wata da saurari. Wannan ita ce manara, sai sarkin ya sa sai a haya a kira sallar kiran sallar Usman a nan. Sannan in ya zo ya zauna a kan mimbari shi ne liman, sai kuma ladan shi ya ce wannan kiran sallan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta in liman ya hau kan mimbari kafin ya fara khutba ya dan zauna a kira sallah, sai ya ce a zo a rinka yi gaban shi. Shi ke sa kai sai aka waye gari shi ke nan an gini mutane a kan haka. Sai mutane sai suka waye gari suka tashi suka ga limaman gargajiya da sarakunan gargajiya ana kiran sallah a gaban limami ranar juma'a. Shi ke nan shi ma sai suka ɗauki haka. To inda bid'ar ta fi kamari shi ne a ƙasashe irin ƙasashen Masar, da za ka ga labanai wajen guda huɗu ko guda biyar, wannan ya hau kan mimbari na ɗaya, wannan ya hau kan tudun mimbari na biyu, wannan na uku, wannan ya ba wannan Allahu akbar Allahu akbar na biyu ya karɓa, na uku ya karɓa, na huɗu na ƙasa ya karɓa. Wannan kuma bid'ar ita ta fi yadda ko kuma kuka gada nan iyaye da kakanni mu ne, ba addini ba ne jama'a. Cewa ainihin sanya amplifier a masallaci mu, mun sa microphone, wannan dalili ne akan cewa za mu rinka kiran sallah a cikin masallaci, ba dalili ba ne. Sai ku jawo amplifier ɗin da microphone sai ya fito daidai gefen masallaci, sai a rinka tsayawa a daidai ƙofa ko kuma daidai irin wannan step da ake yi ɗaya biyu uku ne kamar mimbari. Babu laifi, wannan Shafi'i ya tabbatar da cewa haka Bilal yake yi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana kiran sallah a ƙofar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan wani tudu haka. Jama'a mun gane wannan da kyau. Saboda haka ku daina kiran sallah a cikin masallaci ko saboda loudspeaker ko ba saboda loudspeaker ba, ko ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba. Ku karanta wancan littafi da na faɗi, littafin al-Ittisamu bis-Sunna na al-Shafi'i da littafin al-Ajibatu an-Nafi'a an as'ilati lajnati masjid al-Jami'a. Wannan matsalar kenan. Don haka za a bi wannan fatwar ta Usman ne in ana da buƙatar ta. Haka bulala 40 Annabi yake masayin jiya, haka hadisi ya inganta cikin Bukhari, na yi cikakken bayanin wannan jiya. Usman buƙata ta kama Aisha wa rikisa habbai wasu suka ba shi shawara cewa babu laifi za a iya ƙaraya. Saboda me? Saboda yana ganin wannan shi ne zai zama ta'aziyya. Wannan ijtihadin Usman ne, fatwa ce ta Usman. Ba za a aje na Annabi a ɗauko hadisi a ce Annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ba. Kuma a kafan hujjama da wannan hadisin ai ɓata ne a irin wannan halin. Kai fa ka fara cewa Annabin ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Sai kuma ka ƙetare ta Annabin sai ka ce a bita sahabbai, kuma kai ka faɗa kake ga wannan hadisin hujja ne. Yanzu wannan hadisin da zai zama hujja akan bin sunnati Annabi ba. Yanzu misali Usman ya ce ayi bulala 40 da masayin ji, Annabi ya ce ayi 40, yana yin 40 har ya bar duniya, haka Abubakar haka Umar, da Usman ya zo sai mai da shi sai ya zama 80. To shi ke nan sai aka ce to yanzu wannan abin ijtihadi ne na Usman ya ƙara, wanda duk wanda ya karanta Islamic law, wanda ya karanta al-shari'a al-islamiyya ya san akwai babu ta'zir. Babu ta'zir maftuhun lada al-imam. Ka karanta littafin Tuhfatul Ahkam idan kai alƙalin malikiyya ne. Ta'zir shi ne horo. Horo ɗin nan alƙali yana yin shi da gwargwadon abin da ya gani. Don haka bulala 40 ita ce asalin shari'a. Wannan 40 kuma da aka ƙara horo ce. horan nan shi in an ga akwai bukata akai Usman ya kara ne saboda yana ganin akwai bukata akai amma wannan 80 da zai zama shine shari'a ku gina mutane da kuka haife su ku karantar da dalibai da kuka haife su zukatan su su narke akan kabulala 40 ake masayin 80 ake masayin jiya ba har aje daga baya a kawo asalin abin da annabi ya yi sai wani ya ce a'a annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin tafawujja to annabi ya ce alaikum bi sunnati to sunnatur rasuli 40 sunnatul khulafa yana 80 to yanzu in dai hujja da wannan hadisin ne zai sa ya zama ka karfafi don a dauki wannan ne za a dauka ciki na da za a dauki na annabi sallallahu alaihi wasallam ba anan shi ne sunna wannan na Usman babu ta'zir ne fatwa ce ijtihadi ne amma ba karfin su dai da wannan sunna annabi ba ne to yanzu me ma'anar hadisin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kenan tun da haka ne me amfanin hadisin ma kuma kenan tun da haka ne tun da na ce in ya saba da abin da annabi ya zo da shi kuma na annabi za a dauka ba za a dauki na sahabbai ba to yanzu ya wa kenan kuma babban malami al-hafiz ibn rajab al-hanbali a cikin sharhin shi mai suna jami'u al-ulum wal-hikam sharhin 40 hadis ka je ka karanta idda sharhin wannan hadisi jami'u al-ulum wal-hikam yake abinda wannan hadisi yake nufi shine duk wani ainihin duk wata fatawa duk wani ijtihadi da wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan hadisi yana ba da goyon bayan sai a dauka zuciya natsu a yi aiki da ita ta fi fatawar kowa misali sahabi Abdullahi dan Abbas da sahabi Abdullahi dan Umar su biyu suka ce idan mace saboda ciki ko saboda shayarwa ta kasa yin azumin Ramadan babu ramuwa a kanta babu kafara a kanta sai dai ta ciyar da abinci da gwargwadon kwanakin matar ta ce ta haihu cikin watan azumi saboda haihuwan nan kwanakin baya da suka wuce azumi guda 10 ta kasa yi ne saboda ciki yanzu kuma kwanaki 20 ta kasa yi ne saboda shayarwa ba wai ta jinin haihuwa ba a'a saboda shayarwa yanzu dalilai biyu sun haɗu a kanta kenan wanda ya kayar mata da azumin Ramadan ba za ta yi ta gaba ɗaya kenan sai ta ciyar da mutane 30 kullum aka tuka tuwo da daddare ne ko da rana ne sai a ɗauka sai a bayar da abinci da almajiri guda ɗaya ya zama madadin ainihin wannan azumi babu ramuwa a kanta babu kafara abinda za ta yi kenan ciyarwa wannan ita ce fatuwar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar tana cikin muwatta to yanzu ka ɗauki wannan fatuwar ta kika ɗauki fatuwar su Imam Malik ko su Imam Shafi'i ko su Imam Ahmad kowanne limami ne bayan sahabban nan da yake a za ta rana wani ma yake karama kuma tafiya jama'a mun fahimci wannan to fatuwar yanzu ana magana accuracy daidai dacewa gan da fatar to a ɗauki fatuwar waɗannan sahabban tafi to amma halin da ya zama fatuwar ba ma ta sauran sahabbai ba ke gama garin sahabbai an a ta fatuwar waɗannan khulafa'ur rashidin ke sai ya zama ba ta zo ta saba ba sun zo da wani abu ne wanda al'umma suke bukata to a nan ne ya zama dole ka ɗauki wannan a matsayin sunna kamar yadda yake dole ka ɗauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har ka fi ɗaukar fatuwar Abubakar ko Umar ko Usmanu a wannan halin sai a ce ta ɓata ta ci sunna misali tattaruwar alƙur'ani a matsayin shi na littafi wannan bai faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wannan abu ya faru ne a zamanin sayyidina Abubakar Abubakar shine compiler na farko shine ya tattaro Qur'anin daga wurare daban-daban aka zo aka ɗauko gangaren alaran momi gwanaye ƙwararru suka tara shi a matsayin shi na alƙur'ani guda ɗaya sai zama marjibi duk wanda yake kira'a duk wanda yake rubutu duk wanda ya samu matsala sai zai duba wannan shi kaɗai ake da a zamanin sayyidina Usmanu sai rigingimu sai suka fara yawa rigingimu da suka fara yawa sai sayyidina Usmanu sai ya ɗauko wannan asalin ƙur'ani na Abubakar sai aka yi kafi daban-daban aka aika kasashen musulunci to wannan aikin da Abubakar ya yi da wannan aikin da Usmanu ya yi wanda da Umar da Aliyu dukkan su da sahabbai ba shi ko sun ba shi goyon baya. Yanzu wannan aiki sunna ce ta Khulafa'ur Rashidin, to sunna kuma da Maliki ko hakuri ba sunna kanwan nasila kanwan tarillah. Sunna anan shari'a da Annabi yake alaikum bi sunnati ay yana nufin alaikum bi shari'ati ay alaikum bi dini. To yanzu wannan dole ne ka yadda cewa tattara Al-Qur'ani din nan da Abubakar suka yi sunna ce dogo ne, ba kuskure ba ne, ba bid'a ba ne. Kana cewa bid'a ne ka bata, kuma ka san cewa wannan aiki ma wajibi ne a kansu, kamar yadda Shatibi ya faɗi a cikin littafin kan Al-Iktisamu, yake da ba su yi bara sai an tuhumce su da laifin rashin yi, don da ba su yi bara tuni Qur'ani yanzu yana watsi. Ya yanzu ma yana haɗa wuri guda mutum ne suka haddace shi, balle a ce an same shi, wani yana Pakistan, wani yana Bangladesh, wani yana India, wani yana Zaria, wani yana Sokoto, wani yana Katsina. Ina za a iya tattare su a haddace su inda haka ne? Saboda haka yanzu kamar wannan aikin da suka yi ba wani abu ne suka yi wanda Annabi ya yi su kuma suka yi saɓani su ba. Sun ƙarasa wata muhimma ne wadda in ba da ita ba musulunci da ya samu matsala. To sai zan a ƙarƙashin wannan yanzu tattara Al-Qur'anin da suka yi, sai su ga ƙarƙashin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Karanta kitabul masahih na al-Imam Ibn Abi Dawud, za ka ga gamsasshen bayani dangane da matsalar tattara Al-Qur'anin nan. Wannan kenan jama'a. Sayyidun Umar ya ce duk mutumin da ya saki mata shi saki uku a kalma ɗaya zai zartar mai da sakin. Kuma ka saurari kasar ɗin jiya shi ne kasar na 22 yau na 23 ne. A cikin mun yi cikakken bayani, Sayyidun Umar ba aya yake da ita ba, ba hadisi yake da shi ba, ta kama ne. Ya ba da fatawa, fatawar da ya bayar sahabbai suka nuna rashin amincewar su, har ya dawo ya janye ta. Kuma ka saurari kasar ɗin jiya mun yi cikakken bayani, mun kawo hujjojin inda za ka je ka duba. A ƙarƙashin wannan yanzu ba za ka iya ɗauko alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ba. Ai sunnatul rasuli ita ce mutum in ya saki ɗaya a maimai da matar shi, to in ka jawo alaikum bi sunnati a kan wannan sai muke to kai alhaji saki nawa kai masa, sai ce saki uku a kalma ɗaya. To alaikum bi sunnati to shi ke nan manzo Allah ya ce in ya saki ɗaya a koma da ita, don haka wannan shi ne sunnan manzo Allah. To in aka ƙarasa kuma wa sunnatul khulafa'ir rashidin, idan sunnatul khulafa'ir rashidin ƙarfin su ɗaya da ta manzo Allah, ya ce to kuma Khulafa'ur Rashidin sun ce a dawo da ita ba za ta koma ba. To yanzu da Khulafa'ur Rashidin da manzon Allah sun yi saɓani kenan, to wanne za ka bi a matsayinka na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah da kake faɗi? Wanne za ka bi tsakaninka da Allah? Na manzon Allah. To amma za ka zarge su Abubakar? Ba za ka zarge su ba. Bid'a suka yi, ba bid'a suka yi ba, ijtihadi suka yi. Malamin fiqhi duk yadda ya kai ga magana, duk munin maganar ba za a tuji munin magana a zage shi ko a aibanta shi ba, sai dai a roƙa musu gafara domin neman gyara yake yi. Jama'a mun fahimci wannan? Yanzu Abu Hanifa da yake in za ka jifan shekan da tsakuwa sai ka je ka wanke tsakuwar, babu wani dalili Qur'ani ko sunna a kan wannan. Tsakuwar da za ka jifan shekan yake sai ka wanke ta, babu wani dalili. Imamu Abu Hanifa yake sai ka yi sa'ayi guda goma sha hudu sannan ka dace da sunna. Sunnar manzon Allah kuma ƙarara guda bakwai kake, in ka fara daga Marwa ka tafi Safa, daga Safa ka yi Marwa, haka za ka yi daga Safa zuwa Marwa ɗaya, daga Marwa zuwa Safa biyu, daga Safa zuwa Marwa uku, daga Marwa zuwa Safa hudu, daga Safa zuwa Marwa biyar, daga Marwa zuwa Safa shida, daga Safa zuwa Marwa nan kenan bakwai ke so ka fita sai ka je can ai maka aiki ka yi. Abu Hanifa sun ce a'a, in ka tafi daga Safa ka je Marwa sai ka dawo Safa sannan ka yi ɗaya. Ibn al-Humam al-Hanafi Kamaluddin, duk da goyon bayan su, duk da taƙalidancin su, duk da ƙungiyancin su ga Abu Hanifa, don yake matsalar sai ce la yahduru min fihi hadithun, yake ba wani hadisi don hanyar akan haka. Dan babu yadda za ka iya fara wannan bayan ga hadisi ya sai da Jabir ya lissafa, yake daga Safa zuwa Marwa ɗaya, daga Marwa har ya nuna cewa Annabi ya fara daga Safa ya kare a kan Marwa. Sai limamin ka kai kuma yake an ka fara daga Safa ka kare a kan Safa. To yanzu an yi saɓani da manzon Allah da Abu Hanifa, wanne za ka ɗauka? Sai ka ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya amma sai ka zargi Abu Hanifa? A'a. Sai ka zarge shi? A'a. Sai ka roƙa musu gafara akwai kuskuren da yake ga kwakwalwarsu ne ko wata rashin fahimta shi ne ta ga haka to sai a ce kai waye har ka isa ka gano kuskuren Abu Hanifa ha bangaren ilimi ai ba aiki yake da shekaru ba jama'a yanzu ba la Abu Bakar gumi ai kun yadda da tafsirin ki kuna karanta da shi kuke tafsiri kuke abubuwan ku a cikin tafsirin Rabiul Awwal gyare gyare na mala Abu Bakar yau malaman tafsiri da suka gabata shi me yasa ba ku ce shi waye ba shi ba a wannan zamani yake rayuwa ba a wannan zamani shi ma ya rayu to saboda haka ku gane jama'a ana bin sunnatul khulafa'ir rashidin ne idan har da su saba da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka saba ka shi a aje a roƙon musu gafara ba zagi ba zargi ba tuhuma ba cewa wannan ya rugurgu ga limancin su ko ya tsinka karbai in abin nan din su ko ya tantara ni a'a suna nan darajar su ma ta ƙare domin kokarin gyara ne ya kai wannan kuskure ya faru mutum ne ya zo yana fassari don ya samu abinci sai ya fara kafa shi sai a ji a ce to ka ga gyara kanka ai da annabi ya taɓa hannun wani ya jujjuyi girgir yake ne sana'a ce yake saro ita yake haka nake son ji hannun namiji yamma a hannun ya kanta ne ya lalace amma yake haka yake so ji hannun namiji abu ne kamar a zarge shi ka je ka fata hannunka amma wajen kokarin ne ne wajen kokarin gyaran jikin ne haka ta faru don haka daidai saboda haka ku ji ku daina hujja da waɗannan hadisai kuna kawo kanku rubani da rikici kun ga kuka ce duk abin da khulafa'ur rashidin suka kawo shi ne ba a tsaya a kai ku za ku kawo kanku matsaloli masu yawa kuke ko da yi kare da annabi ke shi kenan a baya a ajinin annabi abin khulafa'ur rashidin na kawo muku misalai da yawa a baya amma yanzu bari in guda daya don ba matsalar fiqh yake karanta ba a tuja sayyidina Umar al-Imam al-Bayhaqi ya ruwaito sahihin asari daga Umar idan yana alwala in ya gama wanke fuskar shi sau uku tsaf ko kuma ya ɗibo ruwa na hudu sai ya zuba a cikin idon sai ya sake ɗibo ruwa na biyar sai ya zuba a ɗayan idon na hagu to yanzu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kowa sai ya rinƙa yin haka kenan don aiki da wannan hadisi yayi sayyidina Umar idan ya zo yin wankan janaba sai ya yi yunƙuri ya bulluƙo da cikin shi ya ɗibi ruwa yana zubawa cikin cibiyar shi yana ƙwaƙulowa yana wankewa shi kenan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai a ce yanzu Umar din da khalifa ne rashid sai kowa ya haka Abu Huraira yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaje alwala a cikin jama'a sai alwalai su wanda kowa ya sani in ya koma gefe guda sai alwalai ya wanke hannunsa har kammata ya wanke har giwa in ya shafo kansa sai shafa har kowace sai wani ya gani wata rana sai ki alaba ka mala wata irin alwala ce Abu Huraira ya yarda ya ce da na san kana gani na ba banzu ba wato shi duk hadi nake yi amma me ya aiki Abu Huraira ga yin haka ba wai gidi a ce Abu Huraira yake nufin kirkirewa ba alwala dai ga ta yadda kowa ya sani amma in ya keɓe gefe guda sai yana tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za su zo suna haske a fuskoki da kafafuwa ranar alkiyama shi Abu Huraira yake ce yana son hasken shi yayi yawa yayi sosai ya samu full light saboda haka sai yana wankewa daga gwiwa sai ya wanke har zuwa idan kafa har zuwa ainihin daga idan kafa sai ya wanke har zuwa gwiwa daga gwiwa hannu sai zarfi har kunyar hannu har samata to yanzu wannan shi kenan sai a ce to a bar alwala'a a yi aiki da wannan tunda tsari ne ya zo da shi wani ijtihadi ne yake saboda yana so ya tashi da haske mai yawa da yake shi ma ya san ijtihadi ne shi ya sa sai ya janye idan ya shigo cikin jama'a in shi kaɗai ne fasi ya ijiki hadi Umar da ya san kafa yakan tashi ta suke uku ijiki hadi ko sai dawo ya janye ta da Umar ya san duka da yake wa masu kukan mutuwa har su mutu ya san ijiki hadi ne sai dawo ya janye kuma ya nadama auren dole da yake haɗa bayi da ya san cewa ijiki hadi ne sai dawo ya janye to kai kuma sai ka ce a tsaya dole a kan wannan abin da muke so jama'a su ce za mu ba ku uzuri an haife ku kun girma a ƙasar da yake malikiya ce malaman da suka karanta da ku duk malikawa ne amma fa ina gaya muku malaman kuma na Najeriya a cikin guda ɗari babu guda biyar rak da suke aiki da malikiya 100%.
Suna aiki ne da abin da suka saba. Yanzu duk wani mai malikiya a Najeriya wanda ya kinsa ya tafi taron suna ka tambaye shi ya kawo maka taron suna daga imamu na maliki. Ko ya kawo maka daga wani littafin fiqhi ba taron suna ba ma walima ma ta suna mai muhtasar cewa wa yukrahu amaluha walimata. Makaruhi ne ma a zo a ta hakika ranar suna ma a taru a matsayin walima. Malam Abdulsamid Al-Abi yake haka abin yake. Ko ya za a yi kenan tun da ba za a taru a ce walima a gidan ba, yake da naman sunan duk abincin sunan an dafa sai dai aika aika makwabta da abokan arziki ana faɗa musu sunan yaro da haka. Ma'ana har abin da wasu ɗan ahlus sunna su suke yi ranar suna mutum ya miƙe a gaban liman algafata malam yau bakwai sai nake sai a taya ni da addu'a sunan yaro na kaza kaza kaza, wannan ma ba addini ba ne. A aiki a masallaci suke suna, a masallaci suke suna sabuwar bid'a ce lankasewa ce ta sake dawowa wani wurin kawai. Sai da aka ku san wannan, don haka a hakikanin al'amari idan yau za su ce mana ku ba mu izini abubuwan yanzu muke ƙoƙari mu gyara to sai mu ba da izini. Amma ka ce a'a za ka lalubo wani hadisi ka matsale shi buha da shi, za ka lalubo wani hadisi ka matsale shi buha da shi, to haka zai zo jama'a. Don Abu Hanifa sun lalubo hadisi sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Hanifa sirajul umma, wannan hadisi ne batilun. Dan malikiya sun ce Annabi ya ce lokaci zai zo da duk duniya za a rasa duk da za a je sai a ɗaura sirri a tafi a haura kuma a tafi ba za a samu duk wani malami ba in alama min halimi ahalul madina wanda ya ce malamin madina ilimi. Sai suka ce imamu na maliki ake nufi, na ɗaya dai su kuma Annabi ya faɗi imamu na maliki a cikin hadisin ba shi ne suka yi ijtihadi suka fassara hadisin. Kuma Ibn Hibban da Hakim da Baihaqi da Tirmidhi sun rawaito hadisi ne munkari. Yana ba a hujja da shi. To kowa sai zo yana campaign limamin siya fi na kowa limamin siya, wannan ce malikiya kawai, wannan ce hanafiya kawai. To shi ne yana daga cikin abubuwan da muka faɗi a manufofin mu jiya cewa wannan irin bala'in da ya lalata mutane yana daga cikin abubuwan da muke wayar da kan mutane cewa ba daidai ba ne. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Jama'ar musulmi bayan wannan shubhar sai wata shubha ta cewa salafiya ba sa karɓar cigaban zamani tunda kowa ya ci gaba, su kuma sun ce a'a sai a koma irin yadda Annabi ya haka za a yi haka yake. Amma kar ku manta an yi ta'abidi an bayyana menene ake nufi da yadda Annabi da sahabbai suka yi shi za a yi. Muka ce duk abin da ya shafi haram da halal da sunna da makruhi waɗannan ahkam dai guda biyar waɗanda aka sani duk abin da ya tabbata to nan ne za mu tsaya kawai. Haka duk abin da yake sunna bid'a to duk abin da suka tsaya nan za mu tsaya. Amma abubuwan da ya shafi harkokin rayuwar yau da kullum wanda biyu ce salafiya sun ce sai a tsage a yadda ɗan baya suke, ai wannan ya yi zalunci. In ba haka ba mu salafiya muna sa wando, manzon Allah ai ya rasu bai taɓa sa wando ba. A cikin an ce komai mun ce ne su a'a komai da muke nufi komai da ya shafi ibada da ba'a kai tsaye to wannan shi abin da manzon Allah da sahabbai suka tsaya a kai. Amma yaya za a sanya tufafi sai dai mu dubi wannan tufafi kada ya faɗa ka'idoji da Annabi ya kawo. Na ɗaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin sunnanta sanya farin tufafi, don haka sai zama mafi yawancin tufafin da za ka sa sai ya zama fari ne. Annabi ya ce nan kayan nan sai ke kurin da sanya farin tufafi kurin karfe mana kanku da farin tufafi to shi ke nan. Yanzu wannan ya zama sunna ce mustahabiya. Amma ya zo cikin sunna Annabi yana son ya jajayen kaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makamantan waɗannan. To ka ga a ce daga nan sai ka gane a nan wajen tufafi to za mu kiyaye wannan za mu rinka sanya farin tufafi da mutum biyayyen sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ke nan na biyu dangane da tufafi manzo Allah yake kada kwarjallanka ya ja ainihin ƙasa, ma'ana an fi son tufafinka ya zama rabin ƙauri. In ba rabin ƙauri ba fa a hirkarka sake ya wuce idan ƙasa, in ya wuce idan ƙasa to wuta. To shi kenan yanzu sai mu kiyaye wannan na uku yake ta akan yalan kaya ko ne ruwan goro to sai a tsaya ana amma wannan doka ga maza ce banda mata mata suna iya sa kowanne to yanzu idan ka gane wannan shike ne duk wani nau'i kuma na tufafi wanda ke saba wanda shari'a take da sai ka ci gaba da sawa ba za ka sanya cap ba ba za ka sanya t-shirt ba ba za ka sanya cap ba ko overall saboda waɗannan tufafi ne na Yahudawa manzon Allah ya yi tsaya game da sa irin waɗannan tufafi sallallahu alaihi wasallam karanta littafin jilbab al-mar'ati muslima karanta littafin ittiba'u siratal mustaqim karanta littafin subulus salam a karkashin man tashabba bi qaumin fa huwa minhum kaje ka ga hukuncin sanya ko shiga irin ta kayan arna shi kenan yanzu in muka kiyaye wannan za mu iya sanya kowanne irin tufafi to sai ga nake nan lazimtar irin tufafin da manzon Allah ya sa wannan kuma ba dole bane ba za ka ce ni ina da auki ko in kawo mayafi da jauto zan daure shi ba yanzu in mutum ya haka ba zai ce yayi sunna ba sai dai ce yayi abin da yake halal kai to dan haka za ka ga mun lazim irin kaya waɗanda suke na ɗabi'un idda aka haife mu dan haka za ka ga salafiya wani ga gani da babbar riga saboda ne shi suke babbar rigar da take al'adar kasar su ke nan salafiyar Najeriya ko gani da babbar riga da HCC da wando da hula ko ka je ka samu salafiya a Maghrib ƙasashen Martini da Morocco da sauransu sai sa ƙatuwar babbar riga launin kuma sai ninke shi sai ya fashi a kafaɗa saboda ɗabi'ar nan da aka haife shi kenan sai ka je ka samu salafiyan yaman ga yadda suke salafiyan kaza ga yadda suke saboda waɗannan abubuwan babu kirsasawa a kai to amma wai ma'anar cewa mu salafiya da muka ce a tsaya ma manhaji ko ta farkin annabi wajen fassara qur'ani da hadisi fa muka ce yanzu ake ganin wannan ya ja mu salafiya kenan mun ce babu shugaban zamani ko ina so in takaita maka takaitaccen bayani ka je ka dauki littafin sirri alamin nubala duk malaman nan da muke ba da tarihin su the biography of the islamic science dukkan su suna kan manhajin salaf ne kuma malaman kimiyya ne su ne iyayen da suka tsaya suka kankasar da ilimin da a yau ake kira ilimin kimiyya da fasaha abin da ya shafi physics chemistry biology sai suka gano kaza sai suka kirkiro kaza sai suka rubuta kaza in ka koma social science da yawancin su sun yi rubutu irin yadda za a bi ka'idojin da za a tafiyar da political science da makamantan abubuwa makamantan wannan to wanda duk yake salafiya ba su ci gaba ko kuma wannan salafiyancin da suka dauko suna son ne su gaskarar da mutane ai shahidin yadda muke a zamanin nan ma ya ƙaryata haka domin a yau duk duniyar musulunci mu da ke bin manhajin salaf mu ne musulmin da ke kan gaba dangane da kimiyya da fasahar zamani babu wani website a duniya wanda zai zama ya ci namu ku ɗauki wannan shahararren website namu is the richest islamic website on the net www.salafiyya.com ni na faɗi muku ko .net ko salaf.com ko salafipublication.com we are the richest over the internet mu muke zama mu hosting abin mu ba zai zama mu dauko ni jacket zai kai mana muna cewa ga abin da ba ka saba mu mu ne injiniyoyin kanmu mu muke hosting mu muke zuba abubuwan duk da muke bukata ina ce kuwa duk kimiyya da fasahar zamanin da yau Bature yake takama da ita kakkat ta kare ne akan ni ta kare akan abin da ake kira a yau information and communication technology ITC ya kasa karanta netmuslims.com www.netmuslims.com ya ka je ka ga farkon abin da ke kan wannan website alhamdulillah adadin musulmin da ke karanta information and communication technology a yau a duniya ƙara hawa yake yi kullum zuwa kullum saboda wannan ne har Congress ta America da shugaban ƙasar America Bush suka fitar da cewa haɗari ne a sake barin wani ɗan salafiyya ko ɗan wahabiyya a bashi ya je yana karanta computer science ko computer engineering ko information technology ko telecommunications ko wani abu makamancin wannan sai muka ce a sha kun makara mafarauta kun yi sake zaki ya girma a cikin mu akwai waɗanda suke da master, wasu suna da PhD, wasu suna da diploma, wasu sun yi nisa. To me ake nema kuma? Mu da ma ba sa cikin muke nema ba. Da za mu je mu aiki a ba mu naira 1,700 ko a ba mu 2,500 ko a ba mu kaza, ba wannan dama mu muna yin karatun ne don mu yi wa musulunci hidima. Ba su suke ba su da kima a idon ilimin ne ya dame mu. To ya mun riga mun samu ilimin. A yau idan kafirai kakkat sun rike ilimomin da ke hannunsu waɗanda ya shafi irin waɗannan abubuwan kimiyya da fasaha. Wallahi ala wajhil ardi, a doran ƙasa. To muna da waɗanda za su karantar da mu, mu za su karantar da ƴaƴanmu da matanmu da abubuwan da muke buƙata. Tun kafin wani ya faɗaka, salafiya sun faɗaka da wannan. Don haka malamanmu na manhajin salaf, yau mu kaɗai ne muka loda dukkan resources ɗinsu a kan intanet, yadda za ka je kai accessin kyautan ka kafa na kafewa. In na ji ne ka ji, in na gani ne ka gani, kyauta muka yi wannan. Saboda me? Saboda mu ne malaman kanmu, mu ne injiniyoyin kanmu, mu ne za mu je mu yi binciken mu zo mu zuba. Babu wani wanda za mu ɗauka mu ce zo mu ɗauke ka da Allah ya mana kaza da mu iya ba. Wannan in akwai ci baya a cikin da'awarmu ko a manufarmu za a samu haka. In shi yasa a gaba gare ni nan na gabatar da wasu misalai na irin hidima da wannan da'awa take wa Alƙur'ani. Yanzu nan gaba gare ni cikakken Alƙur'ani ne ga shi da sautin Sheikh Abdullahi Al-Bakru. Ko kun san cewa wannan aikin na salafiya ne? Wannan Muhammad Siddiqul Binsawi. Ko kun san cewa aikin na salafiya ne? Ko kun san cewa wannan ga shi أجمل القراءة قراءة إني دبان دبان أتكتري بكما ونن غاكما جابر علي عبد الله جابر دي ونن أيكين خلافيان ونن قرأت قرأتان تكين هيد مرد خلافيان تكين خبر كل أبن كويومكي أيكين مني دين كيومكي كن داكي أني مكا سيدي بدا أخرين كل شاترا إني زي كي أيكين مكا قرآن جبابا كي يغن ينزي سيدي مكا غاكما zai ɗauke maka Ƙur'ani baki ɗayan baki, kuma zai ɗauke maka littattafai dubunnan littattafai tattare da Alƙur'ani da tafsiri da abubuwa makamantan wannan. Yanzu nan akwai ci baya tattare da mu, za a samu waɗannan abubuwa? In akwai ci baya tattare da mu za a samu wannan? Za a samu wannan ba. Saboda haka duk wanda yake da'awar da'awa ce da ta zo tana komawa da mutane baya, to ba mu ci ba. Akwai wasu ɗan shi'a waɗanda suka ce sun gane shi'a sun kure shi, sai suka ce sun dawo sun zama ahli sunnati, sai suna danganta kansu da ahli sunna, sai suka zo suka ce boko kafirci ne, siyasa kafirci ce, aikin gwamnati kafirci ne. To waɗannan idan su ake dangantawa gare mu, su sun san su ba salafiya ba ne, don sun ce wa kansu ahli sunna ba ya nuna su salafiya ne. Mu kuma mu ma mun san su ba salafiya ba ne. To idan waɗannan ne kake nufi, to waɗannan sai ka je ka zarge su. Mu kan ɗan boko ne, dukkaninmu wanda ka gani. Usama electrical engineer ne, Aymanu Zawahiri dokta ne na philosophy, digirin shi uku, sai da ya digire digirgir baki ɗaya. To menene ya ja a ce waɗannan mutanen gida baya ne sun isa tsiya da tsarin zamani? Kuma a yau kun san cewa fitinar da muka yi a Amerika, gannabarta da muka yi shi ne ta hanyar amfani da kimiyyar zamani da muke yi wajen yaƙarta, ta hanyar yadda za a sarrafa bayanai, yadda za a sarrafa makamai da sauran abubuwa masu guba na zamani. Kun san da haka ne muka gallabe su? Kun san da suka je Tora Bora sun ga wasu bincike wanda ya tayar musu da hankali suka ce ba su taɓa sanin alƙa'ida sun kai haka ba, jafi sun kai haka ba za su tunkare su ba. Wasu formula suke ganin yadda ake bi, ma'ana makaman ma fa mu ba wai zuwa ake ba da kuɗi a siye ba, zama ake ana zaune da yara a koyar da su hanyoyin da yara ma ake yi daga physics elementary level har zuwa sadda za ka iya, kai da kanka ma ka iya yin abin da za ka yi locally. Lemin tsani wannan sai mu koya ma yadda za a sarrafa shi, yanzu ya kashe mutum kaza tare da yanzu. Lemin tsani wannan da kake gani kana sa kana tamba baki. To wannan aikin zai yi ne ba tare da haɓaka bincike da ilimin zamani ba, to kuma duk wannan mun yi shi ne a ƙarƙashin wannan manhajin namu ne kirkafa mu akan haka saboda salafi malaman farko annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su ne mutanen da a zamanin su suka gagari kowa a kimiyyar zamanin su har ta sai annabi ya ga wani sahabi ya ɗauko kari da baka kira farisa yace jefar mu zamu yi da su mu ne manufaktarar su na kanmu mu muke tsora namu mun fi ƙarfin mu yi da na wani ko da haka in kai baka san da ayar baka sai baka san ta da kai gaba gare mu nan kaɗan ne cikin wani aiki na salafiya yanzu nan gaki littattafai ne na musulunci aka fara wanda yake aƙalla littattafan nan suna da mujalladai 1000 sun ka haɗa su a kan cd kwaya ɗaya na kwamfuta ba sannan wani abu ne na manta ban faɗi ba waɗannan siduna da kake gani na ƙur'ani za ka ga mun sa wani turanci mp3 wannan wani yarenmu ne kuma na information technology abin da ake nufi wannan ma'ana wani da idan cd ba shi da su a kwamfuta za ka iya faɗi ko in kana da kwamfuta kana da cd machine kawai zai iya yi audio cd ne video cd ne allahumma sai in video cd ne za ka ji ƙira'ar rab suka ga lambobi ya nuna maka amma ba zai nuna maka hoto ba shi ne technology da ke ma'anar mp3 to duk sanda za ka sai cd kai kuma bari in saka maka wannan sirrin namu duk sanda za ka sai cd kar ka sake ka sai cd sai wanda ka ga an rubuta mp3 a jikinsu in ba haka ba kuma in ka je ka ɗauko irin wannan ɗin ba zai ba shi kuma wancan outdated ne na mutanen da ne shekaru 5 da suka wuce ko 7 aka yi amfani da shi ya wuce wannan kenan sannan ko ma ka ɗauko almaktabatul alfiya wanda wannan cd ne kwaya ɗaya na kwamfuta rak wanda ke ɗauke da littafin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda 1000 cif da aka yi wannan shi aka yi aka upgrade nashi sai ya zama guda 3,500 cd ne kwaya ɗaya yana ɗauke da littafi 3,500 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan ayyukan baki ɗaya sai muka dawo muka ce su ma malaman mu na wannan zamanin ba za a bar su ba nan ka ga majalisul ulama'i li fadilati Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wannan cidin kwaya ɗaya awa 100 ne a cikin shi mun salafiya mu muka yi wannan cidi ne kwaya ɗaya awa 100 ne a jikin shi salafiya mu muka yi wannan amma duk da haka dai mu gidadawa ne saboda mun ajaje mu muna da dagaji an gaya maka gidajen cidi ga ce gidajen cidi ba sa riga ba ne gidajen cidi jama'a gidajen cidi shi ne jahilci da kuma ka kasance kana nan yadda uwarka ta haife ka baka san bihin ba shi ne gidajen cidi ko kenan dubi wannan kuma har yau a cikin sunatu sauƙiya lil ulama'i wa du'ati al muhaddis al albani da shi sunan mp3 wannan latest edition 1425 da shi wannan awa 100 ne na muryar nasir din al albani tsakanin karatu sukan da suka sai da fatoyi da tafsirai da sauran abubuwa da shi duk wannan salafiya ne muka gumu kai wannan abu amma har yanzu dai mu gidadawa ne har yanzu dai kan mu bai waye ba wai sai mun dawo mun ce wai za mu yi tajdid za mu jaddada addini ne wai wato za mu zo da irin tunaninmu ne na yanzu da shi za mu sabanta addini wai komai sai ɗan boko su lallaɓo su ce to yanzu a zamanin nan yanzu ya kamata a rinƙa maganar jihadi har ka ga maganar jihadi a wannan zamanin kai zai zama gida don cile saboda haka mu muna gani ba shi daga cikin abu mai tsari a ce a yanzu ana maganar jihadi ana maganar kaza ana maganar kafiya waɗannan duk ƙayyanci ne ya za a ce a haifi yaro sai a aske musu kai ya za a ce kaza 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 wai ɗan boko sai suke wai a je a yi musu binciken hadisai waɗanda za su legalizing musu waɗanda za su justify musu waɗanda za su gaskata musu abubuwan da su da ture ya karantar da su wai su su ne daidai kawai wai a je a samo abin da zai daidai da zamanin ne kawai amma su wai ba za su saki hanyar bature su zai su bi hanyar da Allah yake ba 1970 zuwa 80 mata ba su bai wa 'ya'yansu nono
ana madarar sarala madarar sinila madarar nido madarar kaza dan haka duk yayin da zaka ganci ɗan shekara 20-25 sai ka ga yaro kukur kamar zakaran tura puf ba shi da ƙarfi din madara ta yaro ke ji bai sa nuna uwar shi ba wannan wai abin da su yan boko suke so duk abin da suka yanke shawara cewa ya yi daidai da tunanin zamani wai sai su ce wai a je a lalubo a waɗanda za su dace da waɗannan abubuwan da su suke so wai ba su ne za su bari ba don haka da yan boko suka kai mutane suka baro su 1980 da iyayen gidan nasu ubangijan nasu turawa suka bincike suka gane cewa ai nonon uwa kuma ya fi madara yanzu kuma duk gidan rediyon da ka buɗe duk kasa talabijin da ka buɗe duk wani kamfen nasu kuma akan a rinka baiwa ya'ya nono to sai suka sake ɗauko wani kamfen ɗin kaciya da ake wa mata ba daidai bane in kuna magana kaciya ne irin wadda arna suke a ƙasashen arna irin can ƙasashen edo ƙasashen bandal da sauransu kaciyar da su yarinya ta shekara 30 ta je ta yi university ta gama service za a zo a buɗe farjinta a gaban jama'a a samo wani karfi a fafe ta to in wannan ake magana wannan kan momin fiye kamar wannan ko kaciyar da ake a ƙasashen East African countries Uganda Tanzania yadda su wannan ta nuna ga shi nan an je an fafe farjin ƴaƴa mata suna tafiya a tattale idan wannan kaciyar ce ba ita muke magana ba kaciyar da musulunci ya zo da ita ana yin ta ranar bakwai ne da kumba ma in aka samu ƙararren wanzami sai ya iya yin kaciyar kalle ne a tsakiyar jankon farjin mace ake ɓaye su kamar hancin da biyu sannan sai wasu abubuwa da ake cire mata dama da hagu a cikin farjin sai ta zama mu'tadilatu tabi'a ba za ta zama mai cijiyar tabi'a kamar mata alade ba kuma za ta zama mai kun namiji ba sai ta zan tana da sha'awar ta daidai wa daida idan wannan irin kaciyar kuke nufi ita kuke suka wannan da muka yi bayani to ɗan boko ƙarya kuke ƙarya ku ta sha ƙarya bokon ku ya zama boko ko a wuta ba dan komai ba saboda wannan ƙyamar da suke wai sai suke so wai a nemo musu hadisai waɗanda za su nuna wannan kaciyar ba daidai ba ce kullum aikin su kenan wai in kun ji mu malamai ne ɗan boko sai a bugo waya halaga ga tamalin tun da ku ne dai ɗan boko shi ne muke so da Allah a ɗan nemo mana ayoyi da hadisai ka ga abubuwan nan namu da muke don mu samu hujja a kai waɗannan abubuwa ne kuke sai a kawo wani kafirci wai wannan kafircin ake so tun da mu ɗan boko ne malamai mu nemo musu dalilai hajji ya ce ko ba za ki bar abin da kuke yi ba ki dawo abin da aya da hadisi kake sai dai su malamai su lalubo miki su kara kafircinki wannan kafirci ne wannan kafirci wa Allah ne ya zama abin da kai kake gani daidai sai ka ce wai a lalubo aya don abin a justifying nashi a maida shi legal wannan ba musulunci kuke magana ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka kamar yadda kai gani Nasiruddin Al-Albani nan haka gashi na Bin Baz gashi shi ma aya 100 ne aya 100 na Bin Baz Bilbaz Nasir Jinin Albani Ibn Usaini wannan misalai ne ne muku malaman da muka yi wannan aikin ya fi dubu na su kuma duk waɗannan za ka je ka same su ma a kan website kai ka je ka sa kuma kowanne website ɗin ki za ka duba kai www.albani.co.uk haka Bilbaz BIMBAZ sai .co.uk haka Bin Usaini duk waɗannan ɗin duk ya gagara ke saka duba salafi publications.com da ka shiga wannan website ɗin wannan publications ne littattafai ne takardu ne jaridu ne articles ne arsibis ne abubuwa ne ga su nan har ma ba da daɗe wannan ba an ba da wata dama yadda za ka iya downloading ka kwashe waɗannan sidinan ka zuba su a computer ka gaba ɗaya makin ka kai za a ɗan nuna ma wani wuri ne a ce ko kana sha'awar ka kwashe abin ne gaba ɗaya nan sai a ce to ɗan matsa nan ka gugare ka ne ɗan matsa nan da ka matsa shi kenan sai a yi ka ji kwamfuta ka ta tambaye ka ko kana da Acrobat ko kana da media player in ba ka da shi to ko kana so ka fa maka sarki ya tabbata ga Allah hakika maka ciwo kuma ka ce to ai hannun ne dan san ba ta sai ce to ya fa maka a baki ne amma duk da haka sai ce wai salatiya wai saboda an ce alman hadin nan dan Allah sallallahu alaihi to kuna nufin manzon Allah da gidaje ne na shi wannan aqidar sun ku da kusan su ba wasu ne da suka fito a nafsi kuna nan ko ana ce musu ko aljanna kusa ko aljanna wani ne kuna nan komai nasu irin na mutanen da har takalmi aqidar su ta fi kusa da ta inta kiri har takalmi takalmin kaya suke fa ba ta sa irin takalmin nan da injiye ba ta sana komai sai igiya da ishe igiya kai suke siyarwa da ishe in ka taba su su haka ake ba ko wannan ne da ayyuka take tura musulmi ba amma ba irin da ayar mu ba ba irin da ayar mu ba wannan shi ba farko kenan ta shi ba ta biyan ce muna raba kan musulmi a mu ce haɗa kan musulmi a yau musulmi a kan ziya ya ce ne muka same shi kansa a yaƙa take musulmin Najeriya tukuna ya ka aje suka kada ko na ko ina ba a tarwa da muka same kansa ba wannan ya yaƙe dan wannan ya yaƙe dan sai muka ce ko yanzu kai ka ce abu ke hujjani kai ka ce abu ce ga Abdul Qadir kai ka ce abu yana kai ka ce abu yana wannan duk ya lalaba ka abin da za a yi in kuna so ku hadu wadannan su jinnan duk a aje su je su gida a je a nan zan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkanin musulmin kirki ba wanda yake zargin manzon Allah babu musulmin kirki da ke zargin ahlul bait babu musulmin kirki da ke zargin sahabbai ko tabi'ai ko a zo a biya wadannan manoyin in aka biya wadannan kai da zai hadu ba zai hadu ba za a zauna ba za a samu malami ya zauna da watan azumi ne wa musulmi tafsiri qur'ani da hadisi da fatawoyin sahabbai da ahlul bait ko zai kawo ba zai yi magana kowa ba ba zai magana dan izala ko dan dariqa ko dan shi'a ba kowane musulmi za ka ga ya tare ya zo tsakani da Allah jama'a haka ne ko ba haka ba bari in sake maimaita kaina da a ce za a samu da watan azumi malamin da zai zo tafsirin qur'ani zai yi in ya jawo aya sai ya jawo wasu ayoyi ya jawo hadisai ya jawo asarai na sahabbai da tabi'ai da ahlul bait ya fassara ba zai magana dan izala ba ko dan dariqa ko dan shi'a ko dan qadiyaniya ko dan kowa maganar qur'ani kai zai tsaya da fassarar wadannan kowanne dan kungiya ba zai zo wurin ba ya ce kun ga wannan ya nuna kenan a ce qur'ani da hadisin ba shi ke raba kan mutane ba abin da muka ce ya tsaya ya kenan abin da muka ce a tsaya ya kenan yanzu misali idan ka je ka same ni a yola ina miki tafsiri ko ina miki karatun hadisi ko na aqida ko na fiqh da yake babu matsalar ɗan dariƙa ko ɗan shi'a ko ɗan yamu ne ko ɗan yamu ne za ka je ka samu sai ka ce na garin ne ya faru har wani lakkaran mu ya zo wucewa a ce muna yin wa'azi ko sai ji murya ta sai aka ce musu ai wani mutumin kamar ne ce ya aka ce aljano ce ba wani malami ya ka ce malami shi ne kafe gari da muka haɗu a makaranta ai ce ai jiya mun wuce ko kuna crusade crusade wani crusade wato mutane sun cika da ɗan ɗariƙan da ɗan kowa ya zo saboda mai annan tsabar ƙur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai da ahlul bait ake kawowa ba maganar ɗan ɗariƙan ɗan shi'a ko ɗan kaza don kowa ma ɗaya son shi yake a garin bai san a gane shi a komai sai a matsayin shi na musulmi to a ce wannan yake nuna kenan kowa ya yarda da wannan tafarkin amma kun san abin da ke damun ku da ni da iri na saboda ina maganar dan izala ina maganar dan dariqa ina maganar dan shi'a da sauransa haka ne ko ba haka ba haka ne to da ba ku musulunci ke kirma da nan ma ba zan magana ku ba amma kin mutuncin musulunci kuke fitowa ku wannan ya fito yake qur'ani shirka zai baki dan ana son tauhidi a zai maganganun shi sai to yanzu wannan sai a ga ana karanta qur'ani kuma sai a kalle wannan ya zo shi Allah ya tsine wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a kalle shi to kun ji yadda aka yi wa'azin ya zama haka in ba haka ba nan kin nan ki dabba na fara yi muku tafsiri a kitabi ai dan kowa ma zuwa yake yi har ma mamaki ake wannan wani ne ko dan anguwan nan sai na fito shi ana gani ana mamaki oh akwai wani karatu a shirka ne yasa sabar tafsirin ake a shi ke nan sai su gane ce tunda waɗannan suna gina mutane akan tafiyar sahabbai ne yaje a tsakko kan gidan zage sahabbai a yau ana zage su idan haka ne aka zo karatu sai an taba shi sai an taba shi da sabbin sahabban annabi bayan da zai taba shi da waɗannan da cikin tuntun Qur'ani da hadisi ba wanda zai taba shi to a ce yanzu kun ga mu ba mu ce raba kai ba wanda biya kawo dan shege duk matar da ka aure bayan shekara biyu sai ta kawo wani ɗa sai ta ce wannan ɗa lokacin ban yi aure ba na haife shi sai ta ce ina ubanki sai ta ce a kai naka gane mana ai dai da uba na halal amma abinda nake so ka zaunar da sauran matanka da ƴaƴanka ka nuna wannan ɗa naka ne halal malak don haka haka nake so a yi haɗin kan nan da ƴaƴanka na halal da wannan shege zai yi ashe abinda ke haɗa abinda ke raba musulmi jama'a ba shi ne abinda ya haɗa su da dukkan musulmi sun yadda su haɗu a kan Qur'ani da hadisi to amma me ke raba su to ku je ku ga yadda MSF take duk inda MSF take za a ga babu rikici me yasa in kowa ya zo MSF dan izala dan tariqa dan shi'a dan wa kowa sai shi Islam sai ku ga kan MSF ya haɗu to ashe ba musulunci ne ashe ba wannan da'awar ba shi ke raba jama'a ba ashe wasu abubuwa ne ake kawowa yanzu ka je cikin MSF ka makarantar ku ko waye kai ka fara official ka ce abin da kake so ga wani document da aka tsine wa Abubakar ina son duk a raba shi da sunan MSF daga nan nan MSF sun makarantar kanta ya rabu to yanzu dan Allah who will be responsible for that problem wa za a tsora wani wannan raba kan wanda ya kawo wani abu wanda ba musulunci ba da wannan nake magana dangane da masu cewa za a yi abin haɗin kai ku daina yaudarar kanku ba a yin wa'azin haɗin kai amma ana zaunar da musulunci a gan me ya raba su abin da ya raba su ɗin nan wani abu ne sabban abin da ya haɗa su da ba musuluncin da ya haɗa su shi ne ya raba kansu ba a janye abin da ya raba su jama'a duk musulmi ya yarda da Qur'ani saukakke ne daga Allah maɗaukakin sarki sai wani musulmi ya zo ya ce ya yarda gaskiya ne amma kuma ya yarda an saukarwa da Ahmad Gulam da wani Qur'anin a ƙasar Indiya shi ma annabi ne tsakani da Allah wannan musulmi sauran musulmi za su karɓe shi to sai kuma ya ce yana so fa lallai sai an haɗa kai da shi a yadda yake ɗin nan shi ma musulmi ne jama'a kuna fahimtar maganar nan to don haka mun salafiya ba ma raba kan musulmi amma cewa muke musulmi su dawo kan Qur'ani da hadisi asali abinda musulmin farko ya haɗa kansu shi ne zai haɗa kai a yanzu amma bari mu gaya muku ko wata dabara da za ku ta haɗin kai ko kuna yaudarar kanku ne a ce ke ɗan dariƙa a ce ka manta ɗan shi'a manta ɗan izala manta ɗan kaza manta a zo a haɗu in aka fiye aka fiye aka fiye shi ne sai tafiyar ke bindiga a kan hanya ai yan shi'a da suka taso ma wata hitta ta su yadda suka saba yi duk ƙasar da suka jira ita ce duk ƙasar da suka jira in suka ga an ƙi karɓar su sai su koma sai su maƙale wa ƴan ɗariƙa a masallatan su suke kaza a masallatan su suke kaza da haka sai su nemi cinye su shi ne sai su zo su ce a zo a yi haɗin kai shi ne zama sai suka zo suka kira haɗin kai da ƴan ɗariƙa da ƴan shi'a a Kano sai wani shehin ɗariƙa ya ce an yaye shi yaran nan ba ƴan arziki ba ne suna zagin sahabban annabi kada wanda ya yarda ya haɗa kai da su munafiki daidai ne ai a sakkwato zan yi wannan maganar zuwa gobe ko jibi insha Allah a sakkwato da suka je masallacin Bello suna ta yaudara ɗan ɗariƙan suna ta yaudara ɗan ɗariƙan can su gaban malaman ɗariƙa na sakkwato Buhari Sirjaya sai ce waɗannan yara na zagin sahabban annabi don haka bai halatta a bar su su gaba da harkokin ibada na a masallacin nan ba shi ne yaƙi ya faru tsakanin su suka kashe junan shi ne ɗan jarida suka je suka yi ƙarya suka ce wai tsakanin ahlus sunna da kuma ainihin ɗan shi'a sai na buga musu waya na ce a'a aikin jarida ne na profession ɗina ne aiki na ne idan ka tashi yin bayani a aikin jarida kana duban al'adar mutane na ce a al'adar Iraki za a ce ana faɗa tsakanin ahlus sunna da ɗan shi'a amma a al'adar Najeriya kuma kace ahli sunna to dan izala ake nufi da dan salafiya nake wannan fadan da dan dariqa ne ake da dan shi'a dan haka na buga wa wakilin su na Kaduna da wakilin su na Sokoto wanda yake gusau nake nufi dan haka wannan rahoton da ka bayar ka fada mu aikin jarida a tsarin yadda yake cewa za kai da dan dariqa da dan shi'a a Sokoto masallacin Jalla suna fada ko wannan shine gaskiya nake domin ai babu wani dan izala ko dan salafiya kakan da ke sallah a masallacin Jalla dan bi yadda na limamin ana bin shi sallah da cikin ku dan ne zaka ce ana fada tsakanin ɗan sunna da ɗan shi'a a Sokoto in kai haka ka fada da aikin jarida a cikin aikin jarida kuma duk wanda ya karanta abin da ake kira writing for the media yadda ake rubutu don rubutun da za a yada ko a kan internet ko a radio ko a labarai talabijin ko menene za ka ga duk kalmar da za ka faɗa dangane da wani da ke rikici da wani ko kome ka faɗi kalmar da in ya ji ka faɗa ba zai mutu ba akwai ɗan ɗariƙan da ba su yadda ake masa ahli sunna ba da ka ce ahli sunna sun ce an ce maka ni ɗan izala ne don shi a wurin shi ahli sunna ɗan izala ce amma duk ɗan ɗariƙan da ke Najeriya an kace ne ɗan ɗariƙa zai ci ba zai ci ba duk ɗan shi'a an kace ne ɗan shi'a zai ci ba zai ci ba don yanzu sun ga abu ya fito da mu suke musu suna ta tsiya yanzu ƙaurin suke fitowa suna cewa su ɗan shi'a ne to a ce a haƙƙin rahoto idan faɗa ya ɓarke a masallacin nan na kwata na ɗariƙa tsakanin ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa in ka tashi ba da rahoto a nan Najeriya sai ka ce tsakanin ɗan ɗariƙa Tijjaniya da ɗan shi'a Ja'afariya sun ɓarke yaƙi tsakanin su a Najeriya amma in ka ce tsakanin ahli sunna da ɗan shi'a to wannan kamar yadda na fara faɗa muku jiya a ƙa'idar tattara abin da ake kira information wanda pieces of data za ka tattaro concerning information sai a ce this information is not granular, it doesn't have granularity ba shi da nagarta don sai ake in ka ji labari a rediyo ko a jarida ko a kaza in ka koma ka je ka samu abin haka yake daidai wa daida shin in ka tafi Sokoto za ka samu da ahli sunna ne ake yi ahli sunna da ɗan shi'a ake yi ɗan ɗariƙa to a ce kun ga wannan haɗa kan da ake cewa an yi tsakanin ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a ku sa musu ido jama'a kun manta Abubakar Fureta kan da ya tsalle ya bar izala sai zai haɗa kai da 'yan ɗariƙa sai kama hannun shehin ɗariƙa yana cewa wannan nauna duniya da lahira haka muka tashi ko dandalin kiyama ko ɗan izala ko rubdayayi ƙarya ita wanda duk gumurzun da ake a izala ya tsaya ta fi mai daɗi duk gumurzun da ake ko rubda ƙarya ne dan kwakwalwar su ta gama ƙaryata mai duk abin da ba wannan da ayar ba to saboda haka ko kuma ya koma ƙarya ne da na gani sai ne dariya na ce to tsohon kun zai ci ki tsohon kun ina ga wanda yake iya cuta da tafiya ko tafiya fa sai suka zo sai suka bangare wanda ba da farko shi kretan tafiya ya haɗa kai da yan shi'a ta bangare idan ya haɗa kai da yan ɗariƙa ta bangare da zama ya yi a izalar ko kuma ya zauna ya ci gaba da karantar da mutane sunna ya manta da sunan izalar ya karantar da kuma ya zauna lafiya yanzu ko ya yi gari ya zama kadar kwana ya zama kawai an manta da su domin ne sun izalar baya da su sun su an baya da su sun ɗariƙan baya da su duk sun ɓata saboda mai wai yana ga akwai wata dabara da zai zo ya yi akwai wasu tasiris da zai zo ya yi akwai wasu hikimomi da zai zo ya yi wai ya tafke kan musulmi gaba ɗaya nan wani wa'azi a marmara ya kira wa'azin wai wa'azin haɗin kai wannan wa'azin duk ɗan ɗariƙa da sauran ɗan bidi'o'i duk ya yi legalizing bidi'o'in da suke yi taron suna rubutunsa ya je ta kwaso hayaniya yana tarewa sai su sai a haɗa kai sai zama zargin gaba ɗaya ya tare shi akan ɗan izala ɗan izala sai kuma ba su da haƙuri kaka kura bugun shi wannan ya kama hannu wai yusa kansa ai mutumin da ya ce ƙur'ani da hadisi gaskiya ne ya kawo dalilai ya zo kuma ya sake cewa ƙur'ani da hadisi ƙarya ne ko kuma ya ta lalube lalube a wannan yari wannan abin da ya ɗauka shi ne rusa kansa ai in ma kuka tsaya kanka to yanzu yana ina sai dai ka ji kanka sanin ji masallacin yanya kan jankin nan Abuja Kefi da sauran su ka same shi a masallaci ya gudun daga kan shi yana barci ko ka same shi a kofar gwamna na karfi ya tafi maula yana zaune nan mai dan guntun shi ke tana zaune nan yana kun gane wannan da ke ko fa wani hakan sai ban ji ji bi wallahi tallahi sai dai a gane me ya raba ka dan haka duk wanda zai ga wata salafiya yaya aka haɗuwar ya za a haɗuwar kai ni ta cikin da za ku bani menene ya raba kan ana janye abin da ya raba kan shi ke nan sai kawai haɗu automatically amma a ce a kowa ya manta a bai haɗa kai da ibra da ba nufi da ba filatani da ba haiku kuka kake ku haɗa baki tutuwa riɗa ina fatan mun gane
aiya
to in kana son yanzu wannan kabilun su da yake haɗa baki bakin su ko me za ka yi sai da ka koma da su kai san da Adamu da Hawwa su ka haife su sai ku koma yare daya to haka nan ma yanzu in kana son duk wata hali a duniya sai ka koma da mutane can wancan zamanin Allah madaukakin sarki ya shirye da mu kuma har haji kenan cewa muna raba kai ba mu raba kai jama'a haɗa kai muke yi kuma haka uku an ce muna sukar fiƙe da mazhaba da ƙungiya mun yi bayanin waɗannan abubuwan jiya da a shekarun jiya babu buƙatar sai an maimaita don haka ko ma ka saurari kasar na 22 da 21 kama an ce muna sukar ɗariƙa wannan shi ba da mu tattauna ta ba gaskiya ne muna sukar ɗariƙa ɗariƙa kan muna sukar ta kuma muna rugurguza ta don ɗariƙa ta sha bambam da tsarin ƙungiya da mazhaba ta wajen mazhaba ijtihadi ne na malami ɗariƙa kuwa shari'a ce wani yake kawowa sai ya ce muku wannan tashi sunanta haƙiƙa wannan kuma sunanta shari'a kuma suna tafiya contrary sun saɓa ma juna kuma sai ya ce bayan Allah nagari zaɓaɓɓun waliyai suna bin ɗariƙa ne ita ce haƙiƙa annabawa kuma da jama'a gama gari su kuma suna bin shari'a ne karanta tafsirin Qurtubi a ƙarƙashin siffar sabbin dan haka sai ake duk abin da ke cikin ɗariƙa ya faɗi kai ba za ka fahimta ba duk aikin da ya sai ake kai ba za ka fahimta ba ka sa ido ka gani cikin da kai ba hanyar su take ba dan haka Sahrani Abdulwahab a cikin littafin sa Tabaqatul Kubra ya rinda kawo munanan ayyuka da munanan zantuka waɗanda ke cikin ɗariƙa suke sai yake cewa waɗannan tsabar sanin Allah ne su abin da suke daban ne kai ba za ka gani ba ya ka ga wani sufi yana ainihin lalata da jaka sai ce wannan wani aiki ne wanda kai ba za ka fahimta ba don wannan shari'ar annabawa da wayayen mutane to za a ga cewa wannan zina ne sai ce amma haƙiƙa da waliyai suke ji to wannan kuma na tsabar biyayya Allah ne wai sirrin haka shi ne Allah ke ƙaddara zina Allah ke ƙaddara aure don haka wanda ya je zina tsabar biyayya Allah ce shi biyayya Allah jayayya ce ku karanta ibnu arabi a cikin littafin shi Fusufin Ikan da kuma Ibn al-Farid a cikin littafin su ta iya ku je za ku ga waɗannan abubuwan yanzu kurku sama ka karanta Fatihul Maula na mana lalle Fatihul Maula ya yi da kanin ne yayi da haifa kuma wannan menene kuma ba sai an yi fassara da haifa aka yi Fatihul Maula alhamdulillah mu gode ubangiji abi sami umar ka abi sallah zakka abi haji addini Abdul Qadir sai zai na dabda ubangiji kabal kaukai ne aji ruhul arwah yana ta ji da kirarin Abdul Qadir jama'a mun gane wannan da kyau ko yanzu wannan addini ne sai zai na dabda ubangiji kabal kaukai ne aji ruhul arwah yana ta ji da kirarin Abdul Qadir ba don kunya sarkinsa ba ya kawo aljanna gaba mu shige ka a nan ba fargaba don girman Abdul Qadir idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka tuna zaman da gaba gaba ya hana ya gan ka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata ka ba wali yake so ku ko a ina saboda Allah wannan da haifi ki ai ba ki an yi mugradi ba ko kuma kanan shi ne kuma iyayen mu kanawa ne mu to ya aka yi kuma wannan ƙarya ce ake yi a kano kuma aka rubuta ba a ƙasar waje ba bayan Yahudawa ba ne daga kano aka yi to abinda muke cewa yanzu wannan addini ne nan ba addini ba ne don haka muna sukar wannan sannan an ce kuma muna zagin waliyai ba na zagin waliyai duk ba kare waliyan ne ya ga wannan ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan taki shi da sabi ai duk waɗannan ba shine sadatu auliya illahi ba ba zagin su ɗan ci a suka je suna yi da kun ga sharri dan tarika suka je suna mana sharri malaman tarika suna mana sharri cewa muna zagin waliyai da Allah ya tashi fitar da gaskiya sai ya fitar da masu zagin su ya gabanin waliyai kuma daga ƙasar su amma kuma da yake abin da yake son zuciya ne sai suka yi shiru game da waɗannan da yake ‘ya’yansu ne har na tambayi wani kaftotan sufin ɗariƙa shi ne a cikin sari sali wanda shi yana da a wasu jikan manzon Allah ne ta hanyar hasan ko ta hanyar hussein wannan dai sai a je a nemi tarihi wurin shi don wata ran ya rubuta alhassan wata ran ya rubuta alhussein to wucewa ne dai zai ga shi na tambayi shi na ce malam kuna sane da ana zagarwa annabi sahabbai a ƙasar nan sai ce shi bai taɓa sani ba. Bai taɓa sanin ana zagin sahabbai ba nake amma malam kana sane da ana zagin waliyai ce eh nake to yanzu mu rage darajar sahabban ta ya ƙasa ta zama waliyai shi ke a gabanin waliyai ne amma mu scrapping darajar su ta dawo ƙasa su zama waliyai to ana zagin su na sa musu kasusuwa na nuna musu ya ce wallahi bai taɓa ji ba nake baka taɓa jin ana zagin waɗannan bayan Allah ba amma malam kana sane da ana zagin waliyai kun yi mun ba son zuciya ba ko ba na zagin waliyai ba mu da wata hanya yana cikin aqidar makaranta aqidar tahawiyya cewa mun yadda da waliyai da walittaka da kuma karamomin su gargadon yadda suka zo qur'ani da hadisi amma in dan fara ce da rufa'ida da tsafi wannan ban yadda da shi ba dan haka ba ka taba jin mun saki bakin mu akan su da Abdul Qadir domin su da Abdul Qadir duk abin da suka yi musu ƙarya suka yi irin waɗancan waƙoƙin duk ƙarya ne amma ba ka da yadda za ka kai kafkari na ka fara shehu tijjani ba ka da yadda za ka yi domin shi da kansa yake gaya wa almajirin shi yana amin saba ana kuma min almuslimina wallahi ma sa min ra'ihat alislam to yanzu irin waɗannan ya za ka yi ka fara waɗannan abubuwa to ku je ku karanta cikin abubuwan da almajirin shi Ali al-Harazim ya rawaito cikin Zahiri Ma'ani sannan musyawan ɗan ɗariƙan musya yanzu har dukunsu suka ne suka ba shi limanci ya ce idan akwai baƙar magana yadda ta fi cewa Jawahir Ma'ani ya ɗauko ta cewa salati ta fi tafi alƙur'ani ko 6000 in akwai magana da ta fi wannan in dai tana cikin Jawahir Ma'ani ya yarda da ita ya yarda cewa salati ta fi tafi alƙur'ani ko 6000 yake to in akwai abin da ya fi wannan ma ya amince to yanzu waɗannan abubuwan ne muna karantar da ƙur'ani sai kuke mu shiri kuma tuntun alarammomi ba su daidaita da masu yin ɗariƙa saboda waɗannan na ce waɗannan munkirai miyagu haka masu ɗariƙa suke cewa alarammomi kuma ɗan ɗariƙa a ƙasar nan sun suka fi kowa kaɗan zama ɗan ɗariƙa ɗan kaɗan ne amma da aka zo aka fara da ayar sunna ne sai suka kamfen duk wanda bai shiga izala ba sai suka mamaye suka ce gin namuni ba haka bane jama'a don haka ku masu da ayar sunna ku sani ɗan ɗariƙa a Najeriya ɗan kaɗan ne amma mamayewa suka duk wanda ya wayi gari yana zuwa yana sallah a masallaci kaza in dai ba na izala bane sai suke sun yi na rijista na su amma a yi sallah ka gani mutum nawa ne suke zama suna wazifa limaman su guda nawa suke musu limancin salawatul khamsu da juma'a ba su zama suna yin waɗannan abubuwa da shehin su ya ga abubuwan fa suna watsewa ni ne tun yana jiran a zo a karɓa ran nan sai zo gidan rediyo ya ce to ya watsa kowa ma ya karɓa ina fata an gane har ta kai ma yanzu an kai ma yanzu gayi sai ka ga gayi an miƙa mai sarbiyo an ba shi ɗariƙa nan da arniya yana riƙe da ita a hannun dama nan kuma ga sarbiyo yana riƙe da shi a hannun hagu wai kowa biyu zo dai su ce nasu ne sai da haka jama'ar musulmi ku ji wannan da kai ba na zagin waliyai amma maganar da muka kawo ran nan mu yi a ɗauke ta a matsayin misali ba misali ba ce littafi ne wanda tun fatin sunniya da kuma littafin tarihin ashir ya ƙasar gali a kano aka rubuta shi jama'a a cikin jami'ar bayero a department na arabic and islamic studies wanda kuma ya rubuta shi almajirin shehu kailaha ne a cikin shi da kansu ya ce an taɓa kama shehu tijjani yana buga kuɗin jabu kuma aka yi mai duka aka kulle shi sakamakon haka aka kore shi daga fanguna ƙasar shi ke nan to yanzu wannan zagin waliyai ne sai suka faɗi da kansu a cikin littafin da ɗalibin su ya rubuta sai da ka ba na zagin waliyo sai ki buha ta gaba wannan ki buhar a yau da yawanci an yi capitalizing a kanta an kafe a kanta hata amerikawa ita suke ta yadawa cewa wai mu falasiya muna yakar musulmi da sauran mutanen da ba ma musulmi ba waɗanda ba su ci ba ba su sha ba waɗanda ake kira da boko innocent people wani jini ne muke taya ƙasa muna ta kashe mutane ba su ci ba ba su sha ba jama'ar musulmi wannan maganar saboda muhimmancinta kowa dai na san baya zargin wani daga cikin mu salafiyar najeriya cewa mun taɓa kashe wani musulmi ko mun taɓa kashe wasu da ba su ci ba ba su sha ba ko amma na san zargin dai ana danganta shi zuwa ga usama ne tunda shi ma salafi ne tare da cewa an samu wasu gurɓatattu sai suna rubuta a kan intanet yawanci ba ainihin salafi ba ne wai khawariji ne waɗannan ƴan siyasa ne kai malaman ƙasar masar ne gaba gari mu nan kuma akwai irin fatoyin malaman ƙasar masar kuma da yawancin su suna da hadari don malamin ƙasar masar ne aka zaunar da shi aka ce ana son a magana a kan rigakafi sai yake ce me ake so mu ce in ana so mu halatta ne muna da dalilai in ana so mu haramta ne muna da dalilai mu ƴan kwangila ne yadda za mu iya gina coci haka za mu iya gina masallaci ce gana mun fahimci wannan domin waɗannan malaman ne za a bi ta ra'ayin mutanen da amurka za ta sa su ku yi kaza sai ku yi gana kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka gaba gare mu nan wata hira ce da aka yi da shi Usama bin Laden wannan hirar da aka yi da shi bari mu gaya maka kawai yadda za ka lalube ka a kan intanet kar ka wahalar da kanka ka je ka shiga ɗaya daga cikin search engines sai ka shiga www.yahoo.com sai ka samu wurin search bar wurin inda ake bincike kawai sai ka sa Osama OSAM claims he has nukes NUKES sai ka sa go kawai ka buga yanta daga nan zai ɗauko maka URL ɗin in ya ɗauko maka waɗannan kamun labaran to ga shi nan da gan shi wajen guda bakwai sai ka zaɓi ɗayan cikin su zaka ga har zaka ga da hoton Usama ɗin ga shi da ɗan jaridan da suka yi wannan hirar da ke gabana da shi bayan an yi September 11 jaridar Dawn D-A-W-A-W-N ko ka buga www.dawn.com wata jarida ce idan ba haka ba ka buga www.newstelegram.com za ka samu hoton ma a nan sun ɗauko hoton babba na Usama da shi da wannan ɗan jarida wanda ainihin ya hira da shi ku don ka Usama shi ne yanzu shugaba wanda ake tuhuma a kan wannan daga cikin salafiya cewa kuna kashe mutanen da ba su ci ba su sha ba ko to bari mu ji wanda tambayar da shi ainihin wato Hamid Mar sunan ɗan jaridan kenan Hamid Mar shi ya musu waɗannan tambayoyin amma kun san yadda aka yi sai da aka tabbatar tukuna wannan ɗan jarida ne da gaske aka ɗauke shi aka yi yawo da shi aka fitar da tunanin shi tukuna da aka fitar da tunanin shi a ɓoye sai ne aka je aka saka shi a cikin buhu aka nannaɗe shi a cikin bargo aka saka shi a jip a wani dare mai sanyin masifa yake can kawai sai ya ga an fito da shi daga jip an ajiye shi yana tsaye da kayan rahotannin shi wanda tudu wani ku ga auren ku a gangani kai gaba ba sarki ba ne ku kawo ku a gangani ku abin da ke damun ku siyasa ce ke damun ku ina fatan mun gane shi kenan yana tsaye yake kan shi ga Usama da shi da ainihin zawahiri ka zo aka zauna aka yi tambayoyi na bodyguard ne yake ɗaurinka ko dubullai sai faran je ji ka bayan su sai an tsanta idan ka an kasa nannaɗe an jefa su a buhu an kasa su a gado an jefa su a buhu kawai sai nan ka an kasa fito da su wani fili a kabo nan ya ɗiban fari wannan hirar da aka yi da shi shafi biyar ce tana nan akan intanet ga shi Osama claims he has meat. Osama ya ce suna da makaman kare dangi. Sai ya ce, if US uses nuclear arms, it will get some response. Idan har America ke amfani da makaman kare dangi a kan mu, to ma za mu rama da irin. Ba Ahmed Mar. Wannan hira ba ita nake so in karance muku ita duka ba. Amma kaɗai abin da na so in karanta muku shi ne daidai inda aka yi nufi wannan ainihin tambaya. Duk da yake ga shi ana ɗaga min tuta cewa lokaci ya yi. Amma bari in ɗan karanto muku ɗan abin da na faɗa muku ɗin kaɗan. Shi ɗan jaridar ya ce, this was the first interview given by Osama to any journalist after the September 11th attack in New York and Washington. Bayan wannan harin ƙunar bakin wake da aka kai a New York da Washington. Wannan shi ne karan farko da Osama ya yi hira da wani ɗan jarida. The correspondent was taken blindfolded in a jeep from Kabul on the night of November 7th to a place where it was extremely cold and one could hear the sound of anti-aircraft guns firing away. After a wait for some time, Osama arrived with about a dozen bodyguards and Dr. Ayman al-Zawahiri and Elsa Kostas. Abinda na faɗa muku ne shi ne ɗan jaridar yake faɗi kafin ya fara kawo mana tambayoyin da ya bayar. Sai sai an ɗauke shi an nanna ɗauke a yan dare ne sanyi kamar yadda na faɗi. Sai aka kai shi kai can sai ga an fito da shi. Bayan nan kawai sai ga Osama ya zo da dozin yana tijadi a bayan shi da shi da Dr. Ayman al-Zawahiri suka fara amsa tambaya. Shi ainihin wato Hamid Karzai Hamid Ma shi wannan ɗan jarida tambayar da ya Osama ya ce, in your statement of October 7th you expressed satisfaction over the September 11th attack. Although a large number of innocent people perished in them, hundreds among them were Muslims. Can you justify the killing of innocent men in the light of Islamic teaching? Yace a jawabinka da kai ranar 7 ga watan October, ka bayyana gamsuwarka da kuma farin cikinka a kan abin da ya samu ainihin ƙasar America ranar 11 ga watan Satumba, tare da cewa akwai mutane masu ɗimbin yawa waɗanda ba su ci ba su sha ba sun hallaka a cikin wannan ƙonar baƙin wake, amma kuma duk da haka ka bayyana gamsuwarka. Ɗaruruka daga cikin mutanen nan kuma da suka mutu ne musulmi ne. Allah ya gafarta mana. Ko zai yi ka iya kawo mana wani dalili a shari'ar musulunci wanda zai iya halatta maka kasa mutanen da ba su ci ba su sha ba? Ko kun yi tambaya. To wannan shiga ana kawo ta a kan Musalafiyya. To a bari gobe shi wanda yake kula da wannan ma'aikatar Osama to ya yi jawabi in mun yi insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.